الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب حربها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن يبلو بعضهم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى مكوى مكوى مشيني هدى مؤاونا مسلاتي ميتارم البركة babban masallacin juma'a nan cikin garin dutsen jihar Jigawa a wannan rana ta juma'a wanda yau 5 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wanda kuma ya dace da 15 ga watan 3 miladiya 2024 muna cikin suratul qital sura ta 47 bayani ya tuke a aya ta uku mun sun aya ta hudu a jiya lokaci mana hadinsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya kirayi al'ummar musulmi ya ce fa idza laqaytumul ladina kafaru idan kuka hadu da wanda suka kafirce fa darbar riqab ku da kiwayayensu hatta idza adkhantumuhum har sai kun yawaita kisa a cikinsu fashuddul wasaq daga nan sai ku tsananta dauri fa imma mannan ba'du to daga nan ko dai ku yi baiwa ku kyale su kyauta wa imma fida'an ko kuma su fanshi kawunansu lamari zai dore a haka hatta taba alharbu awzaraha har sai yaki ya ajiye nauye-nauyensa. Zalika wannan hukunci ya kasance kamar yadda Allah ya tabbatar da shi walau insha Allah da a ce Allah ya ga dama lan tasara minhum da ya ci nasara a kansu walakin sai dai liyablu wa ba'dakum bi ba'd sai dai yana nufin ya jarrabi sashen ku da sashe wallazina qutilu fi sabilillah wanda aka kashe su a cikin sha'anin taimakon addinin Allah falan yudilla amalahum to Allah ba zai bata ayyukansu ba sayahdihim zai shiryar da su wa yuslihu balahum sannan kuma ya gyara tunaninsu da zukatansu da ayyukansu wa yudkhiluhum aljanna kuma Allah zai shigar da su aljanna arrafaha lahum wanda ya riga yayi musu bayaninta. Kamar yadda muka yi bayani jiya wannan ayoyi da wannan sura sun sauka ne bayan yakin Badar lokacin da mushrikan Qurayshawa suka yi fitar dango domin su zo su yaki manzo sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa duk da wannan abu da suka yi na rashin mutunci aka kama rimatattun yaki amma manzo alaihi salatu wassalam ya tausaya musu ya nemi su ba da kuɗin fansa domin a sake su kuma wannan hukunci da aka yi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul anfal yace laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adhabun adhim, in ba dan wani hukunci da ya riga ba a wajen Allah, to lalle babu shakka da azaba mai girma ta damƙe ku sakamakon abinda kuka karba na wannan fansa. To daga nan kuma Allah subhanahu wata'ala sai yayi sassauci na cewa a iya karɓan fansa, amma idan abinda aka faɗa a nan ya tabbata. Sannan Allah yake cewa idza laqitumul ladina kafaru, idan kuka haɗu da wanda suka kafirta. Mun faɗa a jiya cewa ba wai haɗuwa ta titi ko ta dandali ko halin tafiya ba, ana magana idan kun haɗu da su a fagen fama, ya zama yaƙi ya faru tsakaninku da su, to kada ku yarda su ɗara ku juriya da haƙuri, ya zama juriyarku da jajircewarku da haƙurinku ya fi nasu. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun, in kun kasance kuna jin raɗaɗi da zafi na makami in ya taɓa jikinku, to su ma suna jin wannan raɗaɗi irin yadda kuke ji, sai dai ku kuna sa zuciya a wajen Allah abinda su ba sa sa zuciya. To Allah subhanahu wata'ala sai ya faɗa wa musulmi cewa in har yaƙi ya taso, to kada ku yi musu da wasa, domin duk abin da ya kamata na lalama da wa'azi da jan kunne da nasiha an riga an yi, yanzu yaren da za su iya fahimta shi ne abin da Allah yake faɗa a nan. Yake cewa sai ku sare wuyayensu, nan da aka ce fadarbar liqab, malaman tafsiri suka ce wannan shi ne al-aglab, abin da ake tafiyar da rayuwar ɗan adam da shi. Wa illa akwai suka, akwai harbi da kibiya da dukkan sauran dabaru na yaƙi na kowane lokaci da ake ciki. Allah ce fa hatta idza adkhaltumuhum, har sai kun yawaita kisa a cikinsu, kun yawaita zubar da jinanansu, kun yawaita da raunuka tare da su, to daga nan fashuddul wasaqa, sai ku tsananta ɗauri. Wanda kuka kama daga cikin fursunonin yaƙi, to ku ɗaure shi ɗauri ta mau, don kada ya zama kun sake shi ya zo ya kashe ku ko ya zama ya cutar da ku. Ma'ana ku nuna musu cewa ku ɗin nan ba kan wallasa ba ne, ku ɗaure su ta mau, ku ci gaba da yi musu wannan. Daga nan idan kuka ɗaure su suka ji jiki, kun karkashe da yawa, kun ɗaure da yawa, sun san cewa yanzu kun fi ƙarfinsu, to daga nan fa in ma mannan ba'adu, to daga baya in kun ga dama sai ku yi masu baiwa, ku yi masu jin ƙai, bayan kun ja kunnuwansu cewa to yanzu kun fahimci cewa musulunci shi ne sama, kafirci shi ne ƙasa, musulmai su ne sama, ku ne ƙasa, inda mun ga dama ba wanda zai kai labari a cikinku, to amma yanzu kyauta mun sake ku, ba ma buƙatar komai a wajenku. Wannan shi ne mataki na farko. Malaman tafsiri suka ce abinda ya sa aka fara gabatar da afuwa, domin idan aka yi masu afuwa aka sake su, wala'alla za su canza tunani su ga cewa da su suka samu wannan damar ba abinda za su yi kenan ba, su za su yi hali na rashin mutunci, to yanzu kuma an nuna musu hali na mutunci, to za su ga cewa ashe wannan addinin da yake da wannan ɗabi'a da wannan tarbiyyar addinin da ya kamata a karɓa ne hannu biyu. To shi yasa sai aka so mu gabatar da almannu, ma'ana shi ne a ƙyale su, a sake su kyauta. Wasu malaman tafsiri suka ce yana cikin ƙarƙashin wato ainihin alman, ya zama a ce to yanzu ba za a sake su ba, ba za a kashe su ba, amma za su ci gaba da zama bayi ƙarƙashin ainihin musulmi, domin duk wanda ka iya kashe shi sai baka kashe shi baka ce ci gaba da yi ma hidima, ai ka kyautata masa kuma ka tausaya masa. To hali na biyu, wa in ma fida'an, ko kuma fansa, a ɗaura ma kowa fansa a ce kaza zai biya. A nan malamai suna cewa ita fansar zai zamo gwargwadon samun mutum da halinsa, wani a dora masa mai kauri wani kuma saka tsakiya wani kuma ainihin kasa kasa kamar yanda muka faɗa jiya sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib duk da cewa baffa ne na manzo alaihi salam amma sai aka ninka masa biyan abinda sauran ribatattun yaki suka biya wannan kuma saboda mai kuɗi ne mai hali ne shi yasa aka ninka masa wannan anan alqur'ani ya ambaci abubuwa guda uku ko guda biyu an ambaci almannu ayi musu baiwa a kyale su su tafi kyauta ko kuma fida'an ya zamo cewa su biya fansa to sai malamai suka ce wannan an bar shi buɗe a hannun imam ma'ana shugaban musulmi na wannan lokacin duk abin da ya ga ya fi dacewa a wajen bawan ko bayin don maslaha to ya halatta ya yi akwai abubuwa da ba ambata ba wanda su ma sun halatta nan yanzu an ambaci a sake su kyauta ko su biya fansa abu na uku ko a ci gaba da bautar da su abu na hudu ko kuma a ce an sake su amma za su ci gaba da biyan jizya duk shekara za su biya jizya abu na biyar idan an ga rashin mutuncinsu ya kai to a fille kawunansu manzo alaihi salatu wassalam babu wanda bai yi ba daga cikin waɗannan gaɓoɓin na farko a yakin Badar manzo sallallahu alaihi wasallama ya karɓi fansa a wajen wasu daga cikin ribatattun yaƙi irin su Abbas da makamantansu sannan irin su Uqbah ibn Abi Mu'ayyad da An-Nadr ibn al-Harith an zo da su a ɗaure manzo alaihi salam ya ce a fille kawunansu kaga ribatattun yaƙi ne to amma saboda rashin mutunci da suka yi wa musulunci da musulmi manzo alaihi salam ya ce a fille kawunansu Umar dan Abdul Aziz lokacin da aka dawo daga wani yaƙi an zo da fursunonin yaƙi to yasa aka dunga sake su aka dunga sake su da aka zo kan wani sai aka ce masa sarki mu'minai wannan fitinanne ne in kaga musulmin da ya kashe ba kaɗan bane sai ce a fille kansa saboda haka sai aka fille kansa sannan zai iya kasancewa a saki mutum kyauta ba da fansa ba akwai sumama ibn Usan radiyallahu ta'ala anhu wanda shugaba ne a cikin kabilan Banu Hanifa yana daga cikin wanda ya tsani manzo alaihi salam tsana ta ƙarshe ya tsani addinin musulunci to wata ran an tura tawagar yaƙi sai ya zama shi an kamo shi a matsayin fursunan yaƙi aka zo wa manzo sallallahu alaihi wasallam da shi manzo Allah ya ce a daure shi a cikin jikin dirkan masallaci aka daure shi manzo alaihi salam da yazo sai ya ce me halinka ya kai sumama sai ya ce ya nabiyallah in taqatulli qatalta zadamin wa in afauta anni afauta ala shakirin wa in aratta almal tuta mashit yace ya ma'aikin Allah in ka kashe ni to ka kashe dan adam mai jini da tsoka in kuma ka yafe mun to za ka san ka yafe wa mutum wanda yake mai godiya in kuɗi kake so to ka faɗi duk abin da kake so za a baka manzo alaihi salam ya wuce bai ce masa komai ba daga wannan kalmomi ya ci gaba da sawa ana kyautata masa a bashi abinci a mutunta shi karo na biyu manzo alaihi salam ya sake zuwa ya tambaye shi ya maimaita wannan kalmomin karo kusan na uku manzo Allah ya sake tambayarsa ya sake maimaita wannan kalmomi sai manzo Allah ya ce to a sake shi da aka sake shi ya fita bayan gari ya je tsakanin waɗansu da benai ya yi wanka ya canza kaya sai ya dawo wajen manzo alaihi salatu wassalam sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah to kaga fa'idan fa imma mannan ba'du yanzu kaga shi mai kudi ne da za a faɗi ma dan kudi a ce ya biya ko nawa ne dan ki za su iya biya don a sake shi to amma sai aka nuna masa addinin musulunci ba neman kudi yake da shi ba sai aka ce an sake shi to da ya zo ya kalma shahada gaba ga manzo alaihi salam to sai manzo Allah ya ce me yasa baka musulunta ba tun farko to kamar yadda nake faɗa su larabawa za ka samu mutane ne kaifi ɗaya sai ce ya ma'aikin Allah da na musulunta a lokacin za a dauka tsoro ne to yanzu kuma na tafi inda na ga dama zan yi tafiya ta to shi yasa dan a san musulunci na gaske ne shi yasa sai yanzu to a lokacin sai ce ya ma'aikin Allah a da a duniya ba wanda nake ki kamar kai amma yanzu kun ba wanda nake so kamar kai yace da a garuruwa ba garin da na tsana ba na san daga wannan garin ko na ji sunansa irin garinka to amma yanzu kuma shi nafi so to sai ce ya ma'aikin Allah fitowar da nayi da umara zan tafi kun san suna umara irin ta jahiliyarsu to yanzu kuma gashi an kamo ni an kawo ni wajen ga mai abin yi wanda Allah sai ka je kai umaranka to da ya je ya yi umara ya gama kun san na gaya muku shi yana daga cikin Banu Hanifa Banu Hanifa su ne mutanen Musailima to kuma wannan yanki nasu shi ne yankin da aka fi noma saboda su mutanen Makka an jarrabe su da duwatsu ba sa da ƙasar noma sai dai an kawo musu kayan abinci to da ya yi umara sai ya sa aka yi masa yekuwa ya ce ya ku mutanen Makka ina sanar da ku daga yau da nake magana ko ni ku shiga addinin musulunci ko kuma ƙwayar alkama ba za ta sake shigowa garin ku ba wato kaga shi addinin musulunci ya zo da me saka takunkumin karya tattalin arziki in ta kawo ya ce ko dai musulunci ko kuma duk kuɗinku an daina sai da muku abinci suna ganin da wasa ne ya ce daga yau kar a sake sayar mutanen Makka alkama ko tafi suka aika aka ki sayar musu suka je da kansu aka ki sayar musu sai ne dole sai aka koma Madina suka ce ya ma'aikin Allah ka kashe iyaye da kansakani kada ka kashe kuma ainihin iyaye da yunwa ka saba ki wannan danyen hukuncin a janye shi sai da manzon Allah ya aika cewa a ji tausayin su a ci gaba da sayar musu da kayan abinci wato wannan abun shine ya kamata a ce musulmin kirki ya nuna na kishin addinin sa ya nuna cewa addini shine gaba da komai a wajen sa amma yanzu ka duba lalacewar yanzu halin da ake ciki yanzu ku duba yan uwan Falastinawa a ce arnan duniya su yi ganganku a kansu amma ba wai ma a taimaka musu ba a yi ƙarfin halin cewa an yanke alaƙa da wannan la'ananniyar ƙasar an kasa a ce an yanke alaƙa da wannan ƙasar duk wata ƙasar musulmi ko ba ta taimaka wa Falastinawa ba ta ce to mun yanke alaƙa da ku jakadunmu sun dawo gida na ku su koma garuruwanku sai kun daina abin da kuke a ce wannan abin ya gagara wannan lalacewar ina ta kai shi ya sanya musulmi ba yadda za a yi su samu yadda suke so sai sun dawo akan addini su dawo ta gaskiya a ce shi an ne ba zai ji kunya ba zai yi kara ba ku duba yadda suke zaune da mutanen nan bayan kisa da suke masu kayan abincin da zai shigo masu har a kai musu idan an sadada an kai musu kayan abincin yayin da suke zowa neman samu wannan kayan abinci a jefa musu ba ma ba mai a kashe tsofaffi da yara abinda ake ta yi kenan amma wai a ce musulmi su ma fuse tir Allah wadai sun kasa wai yanzu Afirka ta kudu ita ce ba take cewa lallai a hukunta Isra'ila Afirka ta kudu ba musulmi ba ne mafi yawansu ba musulmi ba ne amma su suke tir da Allah wadai da abinda ake sauran musulmin wanda ya kamar su ɗauki mataki sun yi gum saboda mai saboda su faranta wa arnan duniya Allah ko ya ce walan tarda ankal yahudu walan nasara ka tattabi abillata ba za ku taɓa burge su ba sai sun ga kuna irin addinin da suke sai sun gan ku da su a wajen bauta ɗaya wallahi yadda Allah ya yi musulmi ni'ima a duniya duk mafi yawan ni'ima ta musulmi ce su ne masu man fetur su ne masu albarkatun ƙasa da arna Allah ya yi wa wannan to da kashin musulmi ya rushe to amma kuma musulmi Allah ya yi wa wannan kuma su ne ƴan amshin kiɗan shata su ne ƴan Allah ya ba ku samu man ku albarkatun kasar ku kuma a san muku abinda aka ga dama ba abinda ku kuke so ba kuma wallahi duka wannan rauni ne da muke kai shi yasa wannan abin ba zai kare ba sai lokacin da musulmi suka rasu musulmi ne a aikace sannan za a daina wannan Allah ka ba mu ikon gyara to saboda haka manzo Ali sallallahu alaihi wasallam a duk wannan biyar din babu wanda bai yi ba ya lautar da wasu daga cikin Allah wanda suka zanko sunanin yaki an saki wasu kyauta an karbi fansa a hannun wasu an dora musu jizya wanda kuma ya kama a karkashe saboda rashin mutunci an karkashe su Allah subhanahu wataala ce za a ci gaba da wannan hatta tad'al harbu awzaraha har sai yaki ya ajiye nauye-nauyensa me ake nufi da wad'ul harbi awzaraha malaman tafsiri sun ambata ma'anoni da dama wasu suka ce abinda ake nufi ku musulmi da aka farlanta muku yaƙi kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum to wannan abu yana nan a shari'ance ba za a daina ba har sai duk gabaki ɗaya sun musulunta wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah har sai addini ya zama na Allah ne gabaki ɗaya abinda ake nufi anan ya zama arna ba za su lakuce hancin musulmi ko musulunci ba ba wai sunnar Allah sai kowa yayi sallah ba sai kowa yayi azumi ba haka ake nufi ba ai inda akwai lokacin da za a ce duk sai an yi sallah an yi azumi shi ne lokacin manzo alaihi salam amma a Madina yahudawa kusan kashi uku ne banu nadir banu quraiza banu qainuqa to amma kuma suna karkashin jagorancin musulunci musulunci in yace su yi gabas su yi gabas in yace su yi yamma su yi yamma in yace su zauna to abin da musulunci yake so kenan ya zan ba wanda zai lakuce masa hanci in ba za ka yi shi ba to kuma ka shafa masa lafiya kada ka shatile masa kafa kada ka yi masa zagon ƙasa kuma kada ka cuci ƴaƴansa wannan shi ne abin da addinin musulunci yake bukata in aka yi wannan to ba yahudi ya yi yahudancinsa wanda yake ba nasara ya yi nasarancinsa shi ke nan ba karebin damu to saboda haka ke nan hatta ta zo alharu a wuzara har ya zama sun musulunta mafi yawansu kuma wanda suke addinin kafirci sun daina ɗaga wa musulmi yatsa wannan shi ne gaya wasu malamai suka ce a'a abinda ake nufi ku ci gaba da yaƙarsu har sai annabi isa alaihi salam ya bayyana kamar yadda hadisin muslim ya nuna cewa idan ƙarshen duniya ya zo to allah subhanahu wa ta'ala zai sauko annabi isa zai dawo da shi alaihi salatu wa salam wanda zai yi shari'a da shari'ar manzo sallallahu alaihi wasallama kuma lokacin annabi isa babu wani addini sai dai musulunci ko mutum ya musulunci a lokacin ko kuma shi kenan ainihin ba ku ci lahira wasu suka ce to wannan shi ne gaya wasu malaman tafsiri suka ce a'a abinda ake nufi hatta tad'al harbu awzaraha ma'ana ku dinga yi daga nan har alkiyama ta tsaya ma'ana ba lokacin dainawa me yasa suka ce ai da ma laraba suna da wannan usulubin mutum ya ce zan dinga yin kaza iya rai iya faba kenan a wannan ma'ana ta ƙarshe jihadi babu lokacin da za a daina shi a duniya muddin dai akwai ƴan adam saboda me su dai arna ba za su daina ɗaga wa musulmi yatsa suna lakuce haccinsu ba to in za su ci gaba da yin wannan to su ma musulunci bai ci a ƙyale su ba wannan shi ne ƙa'ida kuma wannan ita ce kuma fassara wadda ta fi dacewa da wannan aya ɗin Allah sai ce dalik wannan shi ne hukuncin da Allah ya tabbatar wato ɗan uwa kamar yadda muka sha faɗa babu wanda ya sani sai Allah wala yunabbi'uka mithlu khabir ba wanda zai baka labari kamar wanda ya sani addinin musulunci ya nuna musulmi kullum su zama a faɗake a warsake a farke a tsaye kar a samu lokacin da za su yi bacci ko su yi sako-sako to sai martane ya dawo a kansu kun taɓa jin ƙissar Tariq ibn Ziyad wanda shi ne ainihin babban gwarzo wanda ya bude Andalus. Andalus shine kasar Spain a halin yanzu. Malaman tarihi suka ce Tariq ibn Ziyad buzu ne ma, domin Tariq buzu a kawarik buzaye. To amma irin mutanen nan ne wanda suke mazamazan mutane ba ta bola ba. Lokacin da ya dafa tsarin mutanen nan ta yi yawa da cin kashi da suke wa musulunci, ya ce to shi kam ya ɗauki ƙuduri wannan mutanen sai ya koya musu hankali. A lokacin sai an tsallaka ruwa ma ake shiga Andalus, ya samu jiragen ruwa na katako ne a wannan lokaci, suka tsallaka shi da mutanensa. Suna tsallakawa ya tare da jiragen ruwan gabaki ɗayansu, ya tara su ya ƙone su, ya ƙone jiragen ruwan, ya ce wa mutanensa ayyuhal qawm al'aduwu amamakum wal ma'u wara'akum, gaba kura bayan rusa, yace wa laysa lakum ta'amun illa ma tastakhlisunahu min yadi aduwikum, yace a yanzu abincin da zaku ci ma babu sai kun kwata hannun makiyin. To yanzu ya rige ku, ko dai ku kwanta su kashe ku, ko ku yi da gaske Allah ya taimake ku. To kuma Allah ya san da gaske suke, suka yi fatafatar da Andalus, suka mayar da Andalus ta zama mai garin musulunci. Yanzu ka kalli littafanmu na fiqihu mafi yawa, za ka ji an ce al-Andalusi al-Maliki, mutumin Andalus ba maliki. Shalibiyyan nan ta qira'atu saba'a al-Imam Shatibi mutumin Andalus ne. Alfiyyan nan ta Ibn Malik shi ma ɗan Andalus ne. Duk abinda za ka ga ana ma gudunmuwan musulunci na ilimi, yanzu za ka samu mutanen Andalus su kai wannan abin. Ta zama hidikutar musulunci. To amma kashi su arna kullum da kwafa suke kwana, da ita suke tashi. Shi ko musulmi da ya ji wani ɗan wato sassauci sai ya miƙe kafa. A wannan lokaci arna duk arnan duniya tunanin sai na Andalus, ya za a yi sai ɗaukar fansa. Yadda malaman sira suka faɗa, suna aika ƴan leƙen asiri ɗaya bayan ɗaya. Bayan shekaru da shekaru suka tura ƴan leƙen asiri, da suka je wajen gari suka ga matasa kusan daga goma zuwa sama. Ɗayansu yana kuka, suka tambaye shi me ya same ka, ya ce wallahi mun je koyan harbi, duk ƴan uwana kowa harbin da ya yi, in harbi ɗari ne ba wanda ya kuskure, ni kaɗai na kuskure ɗaya, shi yasa nake kuka. Suka ce ba kanta, suna nan a yadda suke bacin. To amma me daula da ta samu ta samu ta samu, sai aka miƙe kafa aka shiga fantamawa, gasar abun hawa, gasar riguna, gasar gidaje, gasar abinci, duk aka manta da maganar jihadi. Wata ragar da kyan asiri da suka zo, sai suka samu ga wasu mutane da yawa, ga wani dattijo can yana ta kuka tsofai tsofai. Suka ce dattijo me yasa kake kuka, sai wallahi sun yi alkawari da budurwarsa, ya zo ta saba masa alkawari, shi ne ke kuka. Suka ce to alhamdulillah, abinda muke nema ya fara samuwa. Yanzu ga yaro can da ce yana kuka ya kuskure harbi ɗaya, yanzu ga tsoho yana kuka budurwarsa ta saba alkawari, kenan an lalace. Ka tambayi tarihi abinda aka yi wa musulmi Andalus. Aka zo aka yi masa sukuwar sallah, aka kashe su ƙaƙƙinsu. Wanda suka rage ko ka shiga kiristanci ko aka kashe ka, da jattafan musulunci aka ƙone wasu, wasu aka zuba su a cikin rafuka. Wallahi kullu jattafan daga baki ɗayan sai dai ka ji sunansu babu su, an lalata su. Ya zama yanzu inda za a ce maka musulunci ya taɓa kafa daula Andalus, wallahi za ka yi babaki. Na taɓa faɗa muku daga cikin abokananmu wanda muka yi Islamic University da su, akwai mutum biyu da suke cewa duk gare su su kadai ne musulmi. Allah ya kiyaye kaman a ce garin da yake dutse ko garin da yake Kano ko yake Maiduguri ko Abuja a ce musulmi biyu rake su ma kuma ƙarshe koyi musulunci suke. To wannan kuma raunin musulmi da lalacewa ta ja musu wannan. Duk lokacin da musulmi suka yi rauni to su kuma arna sai su ƙarfafi juna sai su zage dantse sai su ja daga kuma ƙarshe su kawo martanin da kuma kowa sai rasa bace wallahi in ba dan taimakon Allah ba da kuma tsoro da Allah yake sakawa a cikin arnan duniya to da yanzu ta magana ce ba wannan ba da yanzu duk wani wanda yake musulunci wallahi da sun gaba da shi yanda suka tsanni musulunci da musulmi yanzu ku duba cin kashin da ake wa Falastinawa yana masu shan nono a karkashe su a kone su tsofaffi wai kuma ana cewa wai ana kare yancin dan adam arne ko ba dan adam musulmi ba wallahi wannan abin takeice ne Allah ka yaye musu wannan musiba Allah ka ba su nasara akan wannan bakatan Allah wannan mutane Yahudawa da masu mara musu baya Allah ya lalata aniyar su Allah ya daidaita su Allah ya kare daga su Allah ka hutar da mu daga sharrin su Allah subhanahu wataala yace walau ya sha'ullah da Allah ya ga dama lan tasara minhum to da ya ci nasara akan arna ma'ana ku musulmi da Allah ya ba ku damar ku yaki magautan ku ba wai dan Allah ba zai iya daukan mataki akan su ba kalla wama ya'lamu junud rabbika illa hu ku duba fir'auna da ya fito yakin annabi Musa malaman tarihi suka ce rundunarsa al wato ake cewa aƙalla rundunar nan wadda ma ya fito da ita ta fi mutum 70,000 soja 70,000 wannan na gaggawa ne wanda aka fito kamun wanda za su biyo baya ko ƙwayar kibiya ba a yi amfani da ita a kansu ba ba a turo mala'ika ba ba a turo aljani ba ruwan da in ka ji ƙishirwa sai ka neme shi shine Allah ya dauki mataki da shi a kansu wa minhum man agraqana daga cikin su akwai wanda muka lumar da su muka nutsar da su ruwa ya karkashe su ku duba mutanen Samudawa tsawa Allah subhanahu wataala ya musu mun faɗi Adawa ba dadewa su ne suka cika suka tumbatsa suka ce man ashaddu minna quwwa wa ya kai karfin mu ina ji tafsirin da muka yi kafin mai hutu na ce dan Allah ko dan ka tabbatar da abin da Allah ya faɗa a yanzu ka yi gogalin na wayarka ka rubuta ƙaumu adin ka ga yadda za ka ga gawawwaki ka ga sanganin hannun mutum ya fi ka gaba ɗayanka nan ɗin mutum daga nan zuwa nan ya yi ɗaya da rabinka hannun mutum kawai wurin alwala nan wallahi ya yi ɗaya da rabin mutum ga tsananin ƙarfi ga lafiya ga dukiya amma ba su kai labari saboda mai sun kangare ma Allah subhanahu wa ta'ala ko soja ɗaya Allah bai aiko ba iska wadda sai da ita za mu rayu Allah ya sa iska ta zo ta yi daga-daga da su to babu abin da Allah bai iya azaba da shi ba shi ya sa ce walau ya sha'ullahu lan tasara minhu da Allah ya ga dama da ya ci nasara akan Allah yanzu na tabbatar mala'ika ɗaya dal da Allah zai ga dama duk ya tara wannan bukatun arnan a ce to yi musu tsawa ɗaya to ina tabbatar maka yadda ka san gasasshen dankali haka za su koma to amma can da aljanna muka ce muna so to sai kuma kun yi kamar kuna yi ce sa manzo alaihi salam ya ce an sanya hutuna ƙarƙashin goran mashi ƙarƙashin inuwar kansaka ne duniya ba hutu inda duniya ce ba hutu in ka ce za ka huta ka yau da kanka Allah ka datar da mu to shi sa Allah ya kita walau insha Allah lan tasara minhu da Allah ya ga dama da sai ya ci nasara akan kafirai duk wanda ya kafirce Allah sai ya aiko wani aljani ya shake shi ko kuma Allah subhanahu wataala ya hana shi numfashi ko Allah ya sa wasu kwari su yi ta cizon sa ba sai ya samu kwanciyar hankali zai shi kiyanci ba to amma kawai duniya ba komai bace a wajen Allah ba komai bace a wajen Allah shi yasa mutumin kirki zai yi shan wahala fajiri ya sha wahala mutumin kirki ya ji dadi fajiri shi ma ji dadi bal sai a samu kangarare fa kowa jin dadi wani shi fa kowa gan Allah fa kowa shan wahala a wannan yankin nasu duka wannan duniya ce saboda ba matsayin komai take a wajen Allah ba hatta mala'iku da Allah ya aiko a Badar da Uhud malamai suka ce ba yaki suka yi ba wama ja'alahu Allahu illa bushra an saka mala'iku ne domin su zama ainihin albishir wasu daidaikun malamai suka ce akwai daidaikun mala'iku da aka sa suka karkashe waɗansu arna amma ɗan kaɗan ne saboda abin da ya tabbata a hadithi akwai waɗansu arna da aka ga ainihin an fille wuyayensu wasu an sharfe fuskarsu wani ne daga cikin sahabbai ya bin faru wani arne bai karasa ba kawai sai ga an fille kansa ya fadi ya tinkari wani bai karasa ba sai ga an sauke fuskarsa sai ki fada wa manzo alaihi salatu wasalam sai manzo Allah ke cewa zaka madadun minas sama wannan wani agaji ne na daga sama wanda Allah ya kawo anan ba wai dan sun isa a fafata da su ba yanzu dan Allah a ce ka zo ka dauki tabariya ka je ka samu kiyashi 100 ku fafata sai ka dauki tabariya ba abin da zaka dauka sai ka ce da Allah ku dan bani fiya fiya dan kadan da kaye ba sai kai tafiyar ka sai ka ba kawai sai dai a share to ba mu ma kai haka ba fa wallahi mala'iku ne ba sama suke ganin mu ba ku duba fadin duniyar nan mala'ika jibrilu akwai lokacin da ya shigo ya make sasannin sama da rabin fuffikarsa gabaki ɗayan rabin duniyar nan ya rufe da rabin fuffike kuma fuffikarsa 600 to yanzu me kake zato a ce mala'ika jibrilu dauki mataki akan arnar duniya ba su isa ba manzon Allah ya ce Allah ya bani dama na yi bayanin wani daga cikin mala'iku madauka al'arshi ya ce tsakanin fatar kunnensa zuwa kafaɗarsa tafiya shekara 70 mala'ika ɗaya don Allah ya kansa yake kuma ya kafaɗar take tsakanin fatar kunne zuwa kafaɗa tafiya shekara 70 kuma manzon Allah ya faɗi wannan kai ko cewa kai mala'ika iya girman masallacin da yake da shi ya za ka yi da shi to ballantana kuma Allah kadai shi san girmansu ma'ana dai kawai Allah yana kyale shake su yi shakkiyanci saboda duniya ba komai ba ce a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka dace da mu ya ce walakin da ya baluwa ba'dakum bi ba'd kawai Allah ya ce ku yaki makautansa dan ya jarrabi sashen ku da sashi su ya jarrabe su da ku kuma a jarrabe ku da su ita duniyar nan yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ta gida ne na jarrabawa waja'alna ba'dakum li ba'din fitna atasbirun wa kana rabbuka basira ba yadda zakai kace duniyar nan zaka fita sumbul kalau ba abinda zai susa ma ba abinda zai bata ma abinda bahaushe yace in baka share masallaci ba sai ka share kasuwa idan ranka bai bace a wajen taimakon addinin Allah ba to ranka zai bace a wajen neman taro da kwabo ranka zai bace a wajen abinda ma shirme ne a rayuwa nawa ne zaka samu yan daba ya so ya so sun dauki mataki akan dunansu ko kwanakin nan mun ji yan ta'adda wani bangaren ya dauki mataki akan bangare arna sun ka arna kaga wannan wani abu ne Allah ya kaddara ya dan rage mana mugun iri ba musulmi suka yake musu suka kashi kansu da kansu babu abin da Allah bai iya ba to kawai Allah ya so ya jarraba bayinsa shi yasa ya shar'anta musu shi yasa ya ce kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum ba ku san sa amma wa asa an takarahu shay'an wa huwa khairun lakum Allah ya dace da mu Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce wallazina utilu fi sabilillah, nan akwai qira'a mafi yawan malaman qira'a sun karanta wallazina qatalu fi sabilillah. Al-Imam Abu Amr Al-Basri da Habsu su biyu rakkin a cikin qurra'u saba'a sune suka ce wallazina qutilu, sai al-Imam Yaqub daga cikin cikon qurra'ul ashara kenan zamu ce qari'i biyu da rawi daya sune suka karanta wallazina qutilu, a lokacin da qari'i bakwai da rawi daya suka karanta wallazina qatalu fi sabilillah. Ina fata mun gane. To in mun dauki qira'an jumhur wallazina qatalu fi sabilillah, wanda ya zamo sun yi jihadi domin taimakon addinin Allah, falan yudilla a'malahum, to Allah subhanahu wa ta'ala ba zai taba tozartar da ayyukan da suka yi ba. Wato ku duba yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallazina qutilu ko qatalu, kuma ba a tsaya ba sai aka ce fi sabilillah, domin duk yadda za ka sayar da ranka ka sadaukar da ranka in ba dan Allah bane aikin banza. Shi yasa Allah subhanahu wataala sai ya ce falyuqatil fi sabilillah alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah. Ku duba anan falyuqatil fi sabilillah alladhina yashruna alhayata ad-dunya, anan akwai alqitalu, akwai alqatilu, akwai almaqtulu, akwai almaqtulu li ajalihi. Alqatil sune musulmi, sune sahabai a wannan lokaci, almaqtulu sune arnan, sannan almaqtulu li ajalihi wanda akai kisa saboda shi shine Allah, sannan kuma akwai alqitalu shi kansa. To Allah sai ya soma gabatar da almaqtulu li ajalihi, falyuqatil fi sabilillah, domin duk yadda za ka yi kan tafi da rayuwarka in ya zama ba dan Allah bane ka yi asara. Shi yasa da wani yazo tambayin manzo alaihi salam ya ce ya ma'aikin Allah, ar-rajulu yuqatilu hamiyatan wallazi yuqatilu kaza kaza, ya ma'aikin Allah da mutumin da yake yaki domin ya kare kabilar sa dan kabilanci, da wanda yake yaki domin ya samu daukaka ya samu suna, da wanda yake yaki domin ya samu abin duniya, wanne ne fi sabilillah? Manzo alaihi salam sai ya takaice, sai ya ce man qatala litakuna kalimatullahi al-uliya fa huwa fi sabilillah, duk wanda ya jihadi dan kalmar Allah ta daukaka, ba dan ayaba shi ba, ba dan akwarzanta shi ba, ba dan ba dan ba dan ba, a'a dan Allah, to wannan shine fi sabilillah. To wannan ana so a nuna cewa duk lokacin da ka zo misali kana kan tafi da rayuwarka, to in ba kai ikhlasi a baya ba, to zai fi kamata kai ikhlasi, domin yanzu komai zai iya faruwa, ka iya kashe wa, a iya kashe ka, to amma ya kamata ashe ikhlasi ya shigo a daidai wannan lokaci, yanda in ka rasa rayuwa ba kai asara. To shi ne Allah ya sa Allah ya ce wallazina qutilu fi sabilillah, wanda aka kashe su a cikin sha'anin taimakon addinin Allah, falan yudilla amalahu, aikinsu ba zai taɓa rugujewa ba. Bal hadisi ya tabbata duk wanda aka kashe shi yana mai kare addinin Allah, to nan take Allah zai masa tagomashi masu yawa, jininsa na farko da ya diga an gafarta masa dukkan laifukansa, in dai ba bashi da ake binsa ba, bashi kadai ne zai wazo a kansa, amma duk laifukan da ya an yafe masa, sannan za a yi masa bishara da aljanna, a nuna masa ƴan matan hurul ayn, sannan a ce an bashi wato ainihin ceton mutane kaza a cikin al'ummarsa wanda sun mutu da imani sun cancanci azaba, to an bashi cetonsa, cetonsu. Wannan ba karamin rahama ba ce ba, kuma ba karamin girmamawa ba ce ba, saboda ka Allah ba zai bata ayyukansu ba. Su ma kuma wanda zai na qatalu fi sabilillah, wanda suke jihadi domin taimakon Allah, to su ma Allah ba zai bata wannan ayyuka nasu abadan. Sayahdihim, da sannu Allah subhanahu wa ta'ala zai shiryar da su. To idan an kashe su wata shirwa za a yi masu wahudu ila tayyibi min alqawl wahudu ila siratil hamid, saboda haka za a shiryar da su ya zuwa hanya ta godiya, hanya zuwa aljanna. Ma'ana suna mutuwa za a ce to aljanna rod ta hanyar aljanna na kawai kawai, to shi ne shirya wanda Allah zai masu. Idan kuma ana nufin wanda zai na katalu suna raye sun yi jihadi, to sakamakon wannan jihadi da suka yi saboda Allah, to Allah zai nuna musu daidai a kullum duk abin da yake daidai, to shi Allah zai dora su a kai sakamakon su ma sun yi kokarin kare addinin Allah. Sannan wa yuslihu balahum, mun ambace ta ajiya, ko dai ana nufin Allah ya gyara zukatansu su zama zukata gyararru, ba nifaka, ba hasada, ba kyashi, ba duk wani dattin zuciya. Sannan Allah ya gyara tunaninsu ya zama tunani ne gyararre, kullum kyakkyawan tunani ne aikinsu. Sannan Allah zai gyara al'amuransu, sannan Allah zai gyara dukkan faɗi tashinsu gabaki ɗaya. Kuma wallahi duk wanda Allah ya yi wa wannan, to ya ci nasara ta har abada. Domin zuciyar nan ita ce matsalar ɗan adam, idan aka gyara maka ita, to an gyara ma komai a rayuwarka. Sannan wa yudkhiluhum aljannata, Allah kuma zai shigar da su aljanna. Arrafaha lahum, wannan arrafaha lahum an yi mata fassara a ƙalla guda uku, ko dai arrafaha lahum Allah ya sanar da su aljanna. Me ake nufi da ya sanar da su? Tun a nan duniya Allah ya yi bayanin aljanna da abubuwan da suke ciki na tagomashi, fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Amma dai an kusato da bayani, akalla dai an ce maka lahum fiha ma yasha'un, ba ce fa ne, ba a fafata, ko za a fafata? Allah ya kiyaye. Wata shinkafa ce, wato dattin shinkafa irin wanda ake zubarwa a da, to yanzu ita ake audarwa ana ce ita ce a fafata, to ba a fafata aljanna? Babu. Sannan babu an ɗauki wutar lantarki, ba salari ya makale, duk wannan babu. Duk abin da kake so da alkhairi Allah zai maka. To sannan idan sun mutu kuma sun je, za mu karanta hadisi, dan aljanna yana shiga aljanna ya san aljanna sama da gidansa na duniya. Yanzu kana nan zaune, za a ce duk za ka iya bayyana komai na ɗakinka, za ka iya waya ka ce ma ɗan gidanka kai je ɗaki daidai waje kaza ɗauko min kaza, in bai ganshi ba ka ce to koma waje kaza, kana nan saboda ka san ɗakin. To yadda ka san gidanka a duniya da ɗakinka, in mai kwanan shago ne yadda ka san shagonka. To ka fi sanin aljanna sama da haka. Haka ne mana dini? Allah ya dace da mu. To fasara ta farko kenan, ko kuma arrafaha lahum, Allah ya kansasa musu aljanna. Domin al'arf bi fatihi al'ayn kanshi kenan. Hadithi ya ce ana jin kanshin aljanna tafiye shekara 500. Kai ko cewa aka yi tafiye kilomita 5 ba karamin abu ba gaske. To ana jin kanshin ta tafiyar shekara 500, kaga an kansa samu su aljanna, komai kanshi yake. Ko kuma arrafaha lahum, an daukaka musu ita kenan min al'arab, domin al'arab shine wuri madaukaki. To wannan sharuddan ko wannan sifofin duk aljanna ta cika su. Na farko sun santa kafin ma su shige ta, sannan kuma an kansasa musu ita, sannan kuma an ɗaukaka musu ita. Shi yasa manzo alaihi salam ya ce idan za ku roƙi Allah aljanna, ku roƙe shi al-firdaus, domin rufinta shi ne al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala, daga ita sai dai a yi ƙasa. To kenan aljanna an ɗaukaka ta, an kansasa ta, sannan kuma an sanar da su ita. A nan a tafsiri, mai tafsiri yake cewa da aka ce fa idza laqitum alladhina kafaru fa darbar riqab, sai yace wannan fa darbar riqab masdarun badalun min al-lafzi bi fi'lihi, masdari ne wanda shine wato mamadin furta aikin sa kaga daraba yadribu darban to kenan adarbu shine masdari din kun ga ba a ce faw ribur da qaba in aka ce idrib yadan fi'ili am kenan taqdirin aya faw rib rikabahum darban to sai aka cire shi wannan fi'ili amr din sai kuma aka gabatar da masdarin akan maf'ulin bihi sai ya zama masdarin ne mudaf wa maf'ulin bihi mudaf ilayhi to shine abin da mai tafsiri yake cewa ay fadribu riqabahum ko da ki wuya yansu ay uqtuluhum sai ji wa abara bi darbin riqab anan yayi amfani da dukan wuyaye da annal galibin birqatin domin mafi rinjaye ta fuskar kisa an yakuna bi darbin raqaba ya zama ainihin an da ki wuya hatta idan akhadtumuhum har sai idan kun yawaita kisa a cikin su ay akthartum fihim alqatl har sai kun yawaita kisa a cikin su wa awhantumuhum ya zama kun raunanar da su bil jirahat da raunuka wa abtumuhum ya zama dai kun kassara su kun raunana su to daga nan fa shuddul wasaqa sai ku tsananta dauri ay amsiku anhum daga nan idan kun karya gwiwa su kun karya lagon su sai ku kame daga kisa wa asaruhum sai ku ribance su wa shuddu sai kuma ya zama kun daure su sai ce ma yusabu bihi al-asara abinda ake daure su wato ainihin ribatattun yaki ko fursunonin yaki da shi fa imma man nan ba'd to daga nan ko dai ku yi baiwa yace masdarun badalun min al-lafzi bi fi'lihi shi ma wannan masdari ne a mamadin a furta aikin dan asalin shi ne fa imma an tamunnuna mannan to sai aka share tamunnuna din sai aka ce fa imma mannan shine ai tamunnuna alaihim bi idlaqihi ku yi baiwa gare su ta fuskar sanin su min gairi shay'in ba tare da komai ba wa imma fida'an shi ma aw an ai tabdunahum bi malin shine ku ba wato ku fanshe su da dukiya aw bi asra muslimina ko kuma ya zama an yi musayan fursunonin yakin musulmi in akwai fursunonin ku a wajen su ku karbo naku ku ba su ainihin nasu aw yastaraku ko kuma ya zama an bautar da su sai ce wa qad saba annabi sallallahu alaihi wasallam zarari banin nadir kuma manzo alaihi salatu wasalam ya kawo fursunonin banin nadir summa quraiza sannan yahudan banu quraiza wastamarra al-amal bihi ba'dahu kuma aiki ya ci gaba a bayan wafatin manzo alaihi salatu wasalam hatta tada al-harb har ya zama wato yaki ya ce ai ahaduha ma'abota yaki su aje auzaraha nawaye nawayen su shine afqalaha min as-silahi ya zama sun aje kayan fama wa gairihi da waninsa bi an yuslima al-kufar shine ya zama kafare sun musulunta aw yadkhulu fil uhda ko kuma fil ahdi su shiga cikin alƙawari ma'ana su zama kafiran amana su ba da jizya sai ce wa hadhihi gayatu al-qatl wal asri wannan shine gaya na kisa da kuma riban cewa sai ya ce zalika wancananka ya ce khabaru mubtada'in muqaddar wannan zalika khabar ne na mubtada abin kaddarawa ai al-amru zalika wato lamarin haka yake fihim a cikin su ma zikira abin da aka ambata walau ya sha'u Allahu lan tasara minhum da Allah ya ga dama da ya ci nasara akan su bi gairi kitalin ba tare da wani yaki ba walakin sai dai amarakum bihi Allah ya umarce ku da wannan yaki da ya balu wa ba'dakum bi ba'din domin ya jarraba sashen ku da sashen minhum daga gare su fi kitali a cikin wannan yaki fa yasira man qutila minkum ila janna sai ya zama wanda aka kashe daga cikin ku sun tafi aljanna wa minhum wanda kuma aka kashe daga cikin su ila nar su tafi gidan wuta Allah sai ya ce wallazina qutilu wanda ya zama an kashe su wa fi qira'atin qatilu a cikin wata qira'a shine qatilu wanda suka yaki fi sabilillah a cikin sha'anin taimakon addinin Allah falan yudilla a'malahum Allah ba zai bata ayyukan su ba sai yahdihim Allah zai shirye da su fi dunya a duniya والآخرة لكم الآخرة إلى ما ينفعهم يزوى أبن زي أنفانيسو ويسلوا بالهم سنة الله ذي جال شأننس شيني حالهم فيهما الله ذي جال حالنس الدنيا للآخرة وما في الدنيا لمن لم يقتل abinda za a yi ta gyara a duniya ga wanda ba a kashe ba wa udriju fi man kutilu tagliban amma kuma sai aka shigar da su a cikin wanda aka kashe domin rijayarwa annuna mun lokaci dai zamu tsaya anan abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din
rashin amsa tambaya
ko kirfa ko aiwo mutum allura in dai ba ta kalin wato a ci an kara masa jini ko allurar za ta kwafe makofin abinci ba to duk wannan ba zai bata azumi ba amma da zai zama an yi mutum wankin koda ko wannan zai iya bata azumin sa domin akwai fitar da jini a kamfata shi a sake mayar da shi saboda haka dai shaka inhaler ba zai bata azumi ba in aka je a ce malam dini ya turo ne ya ga yar ku yana santa mutuniyar kirki ce mai addini saboda haka a bashi dama zai fara zuwa zance to ya ka bashi dama sai fara zuwa zance kuma yana a cike ya bincika ya tabbatar wannan kirkin na zahiri to dai haka ake zato kuma istikhara istikhara nan kuma ta zamo zuciya ka a tsakiya take duk abinda Allah ya zaba ka yadda a nan akwai samari wanda in sun kwafi da son yarinya ya zo rika cewa Allah in wannan auren alheri ne to Allah ka tabbatar da shi in ba alheri ba ne Allah ka juya shi ya zama alheri to wannan ba istikhara ba ce wannan bata wa kai lokaci ne ba istikhara ba ne kawai zuciyarka a tsakiya in alheri ne Allah ya tabbatar in ba alheri ba ne Allah ya musanya da abin da zai zama alheri wannan haka ake istikhara a musulunci.
Da ke cewa ina mai natura Allah ya kara wa mai lafiya da nisan kwana da albarka da baya ne da shi yaya halaccin limanci ya fi ni kada da shi mun kasance a makarantar ba su fiye ba da limanci ba su sanzu na kusan guda ba idan babu da kuma da kwanan da ita ne in akwai matsala da Allah a yi kira
to ita mace a musulunci ya halatta ta yi wa mata ƴan uwanta limanci wannan khilafan lil malikiyya su malikawa suna ganin mace ba za ta yi limanci ba a wajen maza ko mata ƴan uwanta to amma abin da yasa malamai da yawa suka ce mace ta yi wa ƴan uwanta limanci ya halatta saboda hadisin da na Ummu Waraka da na Ummu Waraka sahabiya ce mahaddisiyar Alkur'ani ita da kanta ta zo ta ce ya ma'aikin Allah ina so ka bani dama na dinga limanci wa matan da suke gidana manzo alaihi salam ya yadda har ma aka sa wani dattijo tsoho aka ce zama ladanarta har ma malamai suke cece ku ce sai wato yanzu shi wannan tsoho lada ne zai zamo cikin mamunta ko zai kira sallah ne ya tafi sallah a wajen maza to ala kulli hali da ita Ummu Waraka sahabiya ce kuma da lasisi daga manzo alaihi salam ta zamo limamiya a gidanta sai dai abinda malamai suka ce ita ba warewa za ta ba yadda liman namiji yake warewa za ta zamo a cikin sahu in sahu sahu da yawa ne misali wannan sahun gaba ne to tana cikin su ba wai ta ga mutana gaba so suna bayan ta ba nana Ummu Waraka mata ce mai kiyamul layl har sayyidina Umar in zai wuce ya tafi masallaci zai ji tana ta kiyamul layl har ma wani dare da ya wuce sai bai ji karatun ta ba sai ke cewa anya ko Ummu Waraka lafiya da aka je ku sai aka samu bayin ta ne suka kashe ta Allah ya kare yarda a gare ta to almuhim dai dalibai mata yasu a samu wacce tana da ilimin addini ta yi musu limanci tana cikin su to wannan ya halatta malamai suka ce idan akwai yara kanana a gidan wanda basu balaga ba kida yara yan shekara 5 shekara 7 to duk za su iya zamowa mamu saboda ita Ummu Waraka ba za a rasa yan yara yan maza ba amma kuma ita ce limamiya ta dukkan matan da suke gidan saboda haka dai za ta yi wa mata yan uwanta wallahi alam amin amin to yan uwa wannan shine sayyidina Umar a tabbata tana da cewa abin da yake cewa sayyidina Umar in ya wuce yana jin karatun sallar ta wannan shi ya nuna mace za a iya jin muryar ta karatun sallah sai mu ce shi kansa mai risala rahimahullahu ta'ala bai ce mace ba za ta bayyana ba cewa ya wal mar'atu dunar rajuli kaga dunar rajuli daukakawa bata kai ta namiji ba dunar rajuli fil jahari daga wata bata kai wato ainihin ta namiji ba shi yasa in ka duba shurra suke cewa in tana sallah in wani yana kusa da ita zai yi karatunta wani yana gabanta ko dama ko hagu ko bata zai yi karatunta kawai yadda namiji zai dunga ta garkarewa yana fadawa to shine ita ba za ta yi wannan ba kuma ku gane wato kamar nan Ummu Waraka da aka ce ana jin karatunta hatta a cikin maza akwai jahwariyu saut akwai mutumin da Allah ya yi masa wata murya mai karfi duk yadda zai so ya rintse abin ba zai yi ba yanzu akwai wanda zaka ji kawai sirri yake kuskus amma kana nesa kana jin sa saboda muryar bayyana controller din ta yi kasa sosai haka yake to a maza akwai wannan a cikin mata ma akwai wannan saboda haka dai mace za ta bayyana karatun sallar da ake bayyanawa rak'o'i biyun magariba da na isha'i da asuba amma kun ba za ta daga irin yadda maza suke dagawa ba abinda muke daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ga mu lada abinda muke kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din Allah ka taimake yan ummu Falastinawa ya Allah wannan bayi na ka Allah kawo musu gudunmuwa da agaji Allah ka karfafi gwiwoyinsu da zukatansu Allah ka dauke zaluncin Yahudawa a kansu ya Allah ka gafarta mu wanda suka rasu daga cikin su wanda suke raye Allah ka karfafe su ka kawo musu gudunmuwa ka kara musu taimako akan wanda kake musu ya Allah yadda ka baiwa musulunci da musulmi nasara a yakin Badar a cikin watan azumi su ma Allah ka ba su nasara da garuwa a cikin wannan wata na azumi Allah ka kariya lagon Yahuda wannan Allah ka wulakanta su Allah ka daidaita su Allah ka tarwatsa gayyarsu ya Allah ka sa rushe wasu a cikin tsare-tsarensu da shirye-shiryensu ya Allah ka dakushe basirarsu Allah ka dakile kwakwalensu daga dukkan abin da za su yi cutar da bayanka ko kuma Allah ka kiyaye mu daga sharrinsu Allah ka ba mu lafiyar zama lafiya kiyaye mu wanda suka rasu Allah gafarta musu wanda suke raye Allah ka sa mu cika da imani yan uwanmu marasa lafiya na gida da asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara mana lafiya da ni'imta mu da da'a da lafiyar da ka ba mu yaran mu maza da mata Allah ka shirya mana su Allah ka riko da hannayensu Allah ka yi musu albarka shugabannin mu tun daga mataki na sama har na kasa Allah ka riko da hannayensu Allah ka ba su mashawarta na kwarai inda suka yi daidai Allah ka ba su ikon dorawa inda suka yi ba daidai ba Allah ka ba su ikon gyarawa Allah ka saka tausayi da nagarta da riko amana a cikin zukatansu ya Allah musulmi marasa abun yi Allah ka hore musu abun yi ka sa musu albarka wanda suke da abun yi Allah ka rika ka sanya musu albarka Allah ka yaye mana damuwar da muke da a wannan kasa tamu hadi na fatara da yunwa da talauci Allah ka yaye mana garkuwa da mutane da neman kudin fansa da su Allah ka yaye mana halin da yan uwan mu wanda suke hannun su yake ciki Allah ka fito da su ya Allah duk wanda suke hannun wayannan azzalimi Allah ka fito da su Allah ka fito da su Allah ka yaye musu damuwa da bakin ciki da suke ciki ko kuma Allah ka kiyaye mu daga sharrin su Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.